Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro kika tun ka baiwa. Kuda mahatambaya ni keda, minene duniya, minene dadin duniya.
Da yake waɗannan mata duka kusan an ba su gurabe da za su tallafa ma mata, a baya wani lokaci sai ki ga maza suna ce ai an ba ku mukamin, amma kuma har yanzu ana fama da irin matsalolin da ake fuskanta ba samu an warware su ba. Idan aka ce ki ba waɗannan ministoci shawara, waɗanne matakai kike ga kaman za su sa domin a ce an samar mu mata aiki, an samar mu mata waraka musamman game da matsalolin da suke fuskanta?
Wannan na cikin tambayoyin da shirin zai nemi ansa a yau. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana nazarin ci gaban da aka samu a Najeriya tare da rantsar da mata shida a jerin ministocin da za su yi aiki a gwamnatin Tinubu, da ya ɗauki hankalin mata a ciki da wajen Najeriya. Duk kuwa da cewa izuwa yanzu mata a Najeriya ba su kai ga samun kashi 35 cikin 100 da suke nema ba. Domin nazarin wannan batu, yau ma muna tare da Rashida Usman Yahaya, shugabar kungiyar wazir da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa a jihar Plateau, da kuma Hannatu Dusu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labaran. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta tambayi Madam Hannatu abinda take gani ministocin mata za su iya yi domin inganta rayuwar 'yan uwansu mata da kuma ci gaban iyali, sai ta bayyana cewa
ito a gani na dai ina ganin wayannan mata shida ba su isa sosai su biya bukatun mata a Najeriya ba. Ina ganin zai yi kyau in sun haɗa kan mata su kira mataye da suna da mukamai kasa da su. Yayu akwai commissiononi, yayu akwai directors wanda mata ne, a yi kamar summit saboda a wayar da kan wayannan mataye su taimaka wa ƴan uwansu mata wanda suna fama. Domin idan an bar wayannan ministoci guda shida kaɗai ba za su iya biyan bukatun mata a Najeriya.
Na fahimce ki kamar su wayannan ministoci mata guda shidan su kira taro kenan wanda za, ko kuma tare da wayansu mata da za a wayar musu da kai.
Shi haka nake nufi, wato a kira mataye dai da suke da mukami, mataye da sun kai sun kawo, wayanda sun yi karatu sun gane abin da suke yi. Domin wani lokaci in ba dai an tuntuɓe mutum ba zai gane da abin da ya kamata ya yi ba. So idan aka yi wani irin wannan taron, mata za su gane cewa yana da kyau mu ɗauki nauyin juna. Wayannan mata za su riƙe hannayen wayanda ke kasa da su domin a ga cewa an taimaka wa juna. Yawancin matayen in kika lura za ki ga cewa kowa dai yana harkar shi ne a wurin aikin shi, ya maida hankali. Amma idan an kira irin wannan taro, mata sun haɗu, an tattauna tare, an jawo hankalin mu tare cewa mu dubi da kafa da mu, kin ga ba za a bar wayannan ministoci kaɗai ba. Kowa a inda yake zai san cewa yana da haƙƙi, mace ta san tana da haƙƙi ta taimaka wa 'yar uwanta mace. Ta haka ina ganin za mu ci gaba, zai taimaka wa mata.
To da yake kamar yadda na ce a baya an ba waɗansu irin waɗannan mukamai, daga baya sai ki ga kusan za a ce akwai waɗanda sun yi da kyau, amma akwai waɗanda kullum sai an mika yatsa cewa kamar su dizani a ce ai da ta yi zata ta yi kaza. Kina ga kamar me ya kamata waɗannan mata a wannan karo su kauce saboda su fita daga irin waɗannan zargi da ake cewa ai dama an baku amma kuma ba ku aikata abin da ya kamata ba?
To wannan kamnanin, amma an ce wake ɗan ke ba ta yi duka ko ba haka ba, amma mu muna bada, muna sa bege cewa wayannan mata za su fidda mataye a kunya, za su yi aikin su tsakani da Allah, ba za su yi irin wayannan halaye da yasa ake zargin mata da shi ba. Ko da shike ana zargin mata, amma kin san cewa ko mazan ma haka din ne. Amma mu dai mata an san mu dai da hikima, an san mu kuma da kulawa. So ina kira ga wayannan mata su yi aikin su tsakani da Allah. An san cewa sun kore ne aka ba su wannan matsayi. So su yi aikin su tsakani da Allah, su fidda mata a cikin kunya. Ina ganin zai taimaka.
To a Hajiya, bari in dawo gare ki. Idan kika duba wani lokaci addini yana taka rawa sosai musamman game da abin da ya shafe su. Wani lokaci idan aka ce a ba mata ƴancin su, maza sukan fassara shi akan cewa muna neman daidaito ne tsakanin mata da maza. Kuma wani lokaci sai kiga ana kawo ayoyi musamman cikin ƴan kwanakin nan, ana ta magana akan wani shiri da ake a tashin Arewa 24 waɗanda mutane malamai ma sun fito, kowa yana bada nashi bahasi akan abin nan. Kina ga kaman su ministocin nan daga can sama ta wace hanya za su bi domin su isar da sakon su ga mata musamman a ƙasa na karkara?
Gaskiya na ji daɗin wannan tambaya da ya zo gare ni, kuma zan iya kawo tsokaci na kaɗan a ciki. Gani da addini da ake sako mata a cikin ni baki ba, wallahi ba inda zai kai mu. Mace ne tsoron Allah ne tsoron Allah ne, mace ne addini ne addini ne. Akwai wanda idan za ta kwana a coci, gobe in an nuna abin da take sai ka gudu. Kuma akwai wanda idan ta kwana a masallaci, gobe an nuna abin da take sai ka gudu. To gaskiya zan iya ce mazan da suka ajiye mata sun san wa suka ajiye. Kada a dinga tauye mu iya mata ta san tarbiyyar da iyayenta suka bata, kuma da tarbiyyar da ita ma za ta bai wa mijinta. Akwai ni matsalolin da idan ya taso sai a ce kai yaushe mace za ta yi wannan, yaushe wata, Allah ya sutura kai. Ko kuma akwai wani abubuwan daga an fara ganin mace kin taso sai a fara danna da ke a ce to wannan karuwa ce, ko kuma ta fara bin maza, ko kuma ta fara karuwanci. Babu irin kage da sharruka da ba za a fito a dangana ta da shi ba. Take in ba jajirtacciya ko wanda Allah ya tsaya mata ba, take sai ki gani ta samu karewar zuciya, abinda ta dauko ta yi sai ta gagare ne shi. Kuma akwai abubuwa da dama mata suna ba da gudumawar shi a kasan nan wanda mace za ta bayar wallahi fiye da namiji. Kuma idan aka ce za a duba a hanga, mata sun fi maza tausayi, mata sun fi maza jin kai. Na faɗi wannan maganar a ko ina, kuma ina sake faɗin shi kamar yadda nake faɗa. Waɗannan mata da aka ba su, su samu su fitar da matan da suke ƙarƙashin su kunya, su yi abin da ya dace, su yi abin da za a ce eh lalle waɗannan gwanaye ne a cikin tafiyar mata da kuma jin kukan mata. Su yi abin da su mazan da aka sauke ko kuma mazan da suka samu wannan mukami a baya, su yi abin da za a ce eh lalle waɗannan sun yi abin da ya dace, kuma sun ji kukan mata, kuma sun isar da sakon mata a duk inda yake, na birni da na ƙauyuka. Za su samu nasarori da dama ba a nan ƙasa ba, har gaba za su samu cikin yardar Allah.
Mana Hannatu, wadin dawo gare ki. Kamar yadda na tambayi ita Hajiya Rashida, wani lokaci akan samu addini da waɗansu al'adu waɗanda yake kusan za a ce tauye haƙƙi ma mata, ba a barin su su yi walwala a ɓangaren Christianity. Me kike ganin akwai abubuwan da ya kamata ta yi da waɗanda bai kamata ta yi ba?
To na gode, wannan tambaya yana da kyau sosai, domin a gaskiya a cikin littafi mai sarki Allah ya halicce mace da daraja kamar yadda ya halicce namiji, kuma ya raba ayyuka da mace za ta yi da wanda miji zai yi. Kuma bai nuna cewa mace tana da kaskanci a gaban Ubangiji ba. Allah ya yi ta da daraja, ya yi ta kuma domin ta taimaka wa mijinta. Sai dai abin da muke faɗi a nan shine bai kamata namiji ya bar aikinsa wa mace ta yi ba. Shi yasa yana nawayawa mata sosai. Kuma mace miji da ya gane daraja da kuma ya gane littafi da kyau, zai daraja matarsa, ya san cewa Allah ya bashi ita domin ta zama mataimakiya mai dacewa ne da shi, ta taimaka masa. To amma so da yawa ina ganin rashin ganewa ne ya sa wasu maza suna ganin kaman mata abun banza ne, za su yi abin da sun ga dama da su, amma ba haka Allah ya shirya tun daga farkon fari ba.
To kafin mu sallama da bakin namu, za ku ji shawarin su ga ƴan uwansu mata kan abin da za su iya yi na kashin kansu. Kada kuma ku manta ku tari shirin Kallabi ranar Lahadi da karfe 9:30 na yamma agogon Najeriya, shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Rashida Usman Yahaya, shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa jihar Plateau, da kuma Hannatu Dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jihar. Sai wakilin mu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin. A madadinsu duka alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan